This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 12 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, da farko ga kanin labarai.
Ta hukumomi a Kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa, sannan dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renan Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Yayin da wata kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kanta dakatar da aika jirage yakin sama kira F-35 zuwa Isra'ila. Za ku ji cewa wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a Malawi ya ƙirƙiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar Nijar ya jaddada matakin ficewar kasar daga kungiyar ECOWAS, ko kuma sai dai yawo, domin
wanda ke yi ma barazanar kama yayi bai kamata ba mu bari ƴan ƙasar mu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za a ji ra'ayin wasu mazauna ƙasar Ghana a game da shan kayi da kungiyar Super Eagles ta yi a hannun mai masaukin baki Ivory Coast a gasar wasan cin kofin Afirka AFCON.
Gaskiya ban ji daɗi ba. Duk iyawarka za a iya nasara a kanka, kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so, kuma Allah ya fi jarraba ka kai.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Babangida Jibril, wanda a wannan makon shirin ya yi nazari a kan tasirin da yawan kuɗaɗen da 'yan Najeriya suke kashewa a ƙasashen ƙetare wajen ƙaro ilimi. To, amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi a Kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa, sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renan Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin Nkambe. Kamaru ta shafa ma da har-haren 'yan awari waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a 'yan makonnin da suka gabata. A shekarar 2016 rikicin na 'yan aware ya barke sanadiyar boron da bangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renan Faransa masu rinjaye a kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 6,000 sun mutu sanadiyar rikicin, wanda har ila yau ya shafi karatun yara sama da 6,000. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin Rafa waɗanda suka halaka akalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza. Yankin da ke dauke da akalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yakin. Mazauna yankin na Rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na Isra'ila suka rika fadawa kan gidaje da masallatai. Isra'ila ta ce hare-haren da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na Rafa, yayin wani sabame da ta kai na kubutar da wasu Yahudawa biyu da Hamas ke garkuwa da su.
The Israeli military extracted the captives under fire in a dramatic raid after soldiers stormed.
Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce dakarun na Isra'ila sun kubutar da mutanen ne yayin wani samami mai sarkakiya a wani gini mai cike da tsaro. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba da samamin da dakarunsa suka kai, yana mai cewa kasarsa ba za ta bari wata dama ta kubuce mata ba wajen ceto 'yan kasarsa. Halin da ake ciki kuma, wata kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kanta dakatar da aika jirage na yakin sama ƙirar F-35 zuwa Isra'ila. Matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza. Ita dai Isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin, inda ta ƙaddamar da hare-hare akan ƙungiyar Hamas bayan harin da ta kai a yankinta a watan Oktoba da ya halaka mutum 1,200. Isra'ila ta halaka sama da Falastinawa 28,300 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza tun bayan barkewar yakin. Kotun ta ƙasar Netherlands ta ce ya zama wajibi gwamnati ta bi wannan umarni cikin kwanaki 7, ko da yake akwai kofar da gwamnatin za ta iya ɗaukaka ƙara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai karanto mana sauran labaran, amma dan yanzu zamu bude taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Niger. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe dangane da matakin ficewar kasar Mali da Burkina Faso da kuma Niger daga kungiyar ECOWAS wato sai da yawo. A bayanin da ya ta kafar talabijin na kasar Janar Abdulrahman Tani ya bayyana cewa kasashen uku sun kaddamar da yunkurin samar da takardun kuɗi sabanin wanda ake amfani da shi yanzu da nufin yanke igiyar da Faransa ke amfani da ita dan ci gaba da mulkin mallaka. Saboda haka lokaci na nan tafi da za su fice daga kungiyar kawancin kudade. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulimuni Mumuna Barma ya aika mana da karin bayani.
Janar Abdulrahman Tani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin Niger ya dauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar Sediyawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa Niger haɗa kai da Burkina Faso da Mali don ficewa daga sahun mambobin kungiyar.
Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasarmu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya don muna cikinta. An hana abinci ya shigo, an katse muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗinmu na Niger mu yi unhwani da shi.
Yana mai dora alhakin dambarwar da ke tsakanin kasashen uku da a ɗaya gefe ECOWAS a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan Faransa.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka bashi iko sai ya bibi sai ya gallaza mu Niger ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi. In ka ɗauki talon, dibin ya kai Faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku. Watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne. Na hudu ake so koko a jayo dan amsa shata a azabi sakaraga. Makisal shi na hudu shi a maharin wannan furjin Musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma ƙasar mu Niger.
Shugaban majalisar CNSP ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen IOS daga ECOWAS.
Ta sai illa masha Allah, babu zancen koma baya. Shi ta abin da ya ci gaba insha Allah, kuma bamu da jikara ga abin da zai biyo a baya.
Yana mai zargin Faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a Niger.
Benin daga iyakanmu da su da Najeriya ya kai W, ya kai Penjari can inda suke da iyaka da Togo, iyaka da mu da 'yan ƙasar Burkina. Duka Faransa suna da bazi cikin waɗannan jahohin. Akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo Benin. Najeriya haka tun daga Dak sai ka zo Kebbi, Faransa na nan tana zamnawa. Ciki ka tsoka Lake Chad, Faransa na ciki iyakanmu sai ta je gari suna bidan su haka muna tashin hankali.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar Niger da Mali da Burkina Faso su fice daga kungiyar kasashe masu amfani da kudaden sefa wato IOMUWA bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka.
Harka kudi lokaci ne insha Allah, kwararri suna ga aiki. Radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah.
Waɗannan bayanai na Janar Abdulrahman Tani na fitowa bainar jama'a ne a wani lokacin da wasu majiyoyi ke cewa shugaban riƙon kungiyar Sediyawo shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wata tawaga domin zuwa bikon ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali su dawo gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulemu Barma da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga kashin labarai na biyu.
To dakarun Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuƙa 17 haɗe da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo 14 daga cikin jiragen mara matuƙa ƙirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. Lamarin ya faru ne a wasu yankunan Ukraine da ake kira Kamenchensky, Vyshisya, Kirovohrad da sauransu. Gwamnan ɗaya daga cikin yankunan ya ba da rahoton cewa wata wuta da ta tashi a yankinsa na da alaka da hare-haren da Rasha ta kai. Wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a ƙasar Malawi ya ƙirƙiri wata na'ura da ke samar wa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur. Ernest Andrew ya ce ya ƙirƙiri wannan fasaha ce da zumar rage yawan kuɗaɗen da mutanen unguwarsu ke kashewa wajen sayan batirin torchlight. Andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta. Ya ce janareton nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai 1,000 inda yanzu haka yake iya ba gidaje 9 wutar lantarki daga wata transformer da ya kirkira. Ali Katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a ƙasar ta Malawi.
What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know.
Ya ce abinda ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita. Ya ke faɗa ya kamata mu sani ko don a taimaka masa. Wasu daina ganin Andrew ya ki ya faɗi yadda yake samar da wutar lantarki ne da gangan gudun kada a sace masa fasaha.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana, inda wasu al'ummomin kasashen Afirka ta yamma mazauna Ghana suka bayyana ra'ayoyinsu a game da rashin nasarar da tawagar Super Eagles ta Najeriya ta yi wato wasan ƙarshe da ta buga da tawagar Cote d'Ivoire a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala jiya Lahadi, inda wasu suka danganta rashin nasarar Najeriya da rashin sa'a lura da ƙarfin tawagar 'yan wasan Najeriya a gasar, inda wasu kuma suka ce tarihi ne ya maimaita kansa. Wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
Muhammad Suraju, gaskiya ban ji daɗi ba. Duk iyawarka za a iya nasara a kanka, kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so, kuma Allah ya fi jarraba ka a kai, ko ba haka ba? To, ta iyawa wannan jarrabawa ne, kuma ta iyawa nan gaba kila muwa kuma mai nasara a wani bangaren. Amma saboda ka san duk mutumin da yake kishi da ƙasarsa, to dole ne ya fatan ƙasarsa ta samu nasara.
Sunana Ma'azu na Isa, ni ɗan Niger na cikin region Kintawa. Ƙwallon Cote d'Ivoire dai da bun gashi dai za a ce dai da an yi dai da an kare lafiya dai. Ka san komi mutane suna da wanda ke da rabo kai shi ne ke samu. Amma mu farko muna bayan Najeriya tun da dai abun gashi. Amma tun da dai sa'an su ne dai su Cote d'Ivoire. Allah ya ba sa'a, kuma da an kai ta lafiya an ka kare shi ne muke fatan alheri.
Tsokacin wasu al'umman Najeriya da Nijar mazauna Ghana kenan bayan da Cote d'Ivoire ta doke tawagar Super Eagles na tarihin Najeriya da ci 2-1 a wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a jiya Lahadi. Najeriya ce ta fara zura kullo a ragar Cote d'Ivoire mai masaukar baki tun a minti na 38 ta hannun captain din ta William Chukwueze. Inda daga bisani Cote d'Ivoire ta farke har ma ta yi nasara akan Najeriya. Kafin fara wasan dai an yi wa Najeriya sammanin nasarar lashe karawar lura da yadda ta lallasa Ivory Coast a haduwarsu ta farko yayin wasannin rukuni, amma ko hakan bai tabbata ba. Ibrahim Modibo mai sharhi kan harkar kullo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa, amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara.
Cote d'Ivoire sun zo da sa'a ne, in ka duba wanda ya qualify da 3 points cikin ballo duka. Misali Argentina sun yi irin haka nan, sannan kuma ya sunan shi Portugal su ma sun yi haka nan. Cisa da abin ya zo ma Cote d'Ivoire sai na ce kai kan ce history fa ina iya maimaita kansa. Cisa abin da Cote d'Ivoire suka samun ga sun ya su dauki kafin nan. Alhalin Najeriya an ka duba conceding su goals su duka su samu 2 goals kawai ne, saboda defense su yana da karfi. Cisa ballon nan duka matatara, kana sanin sa'an nan dama da rabo duka yana kan Cote d'Ivoire ne.
Sai dai banda nishadi da aka samu yayin kallon wasan, masu sharhi na ganin wasa na kullo na da gudunmuwa da zai bayar wajen tabbatar da haɗin kan al'umman tarayyar Najeriya, inji Ibrahim Modibo.
Tabbacin kwallo a Najeriya ko kwallo yana hada zumunci. A nan ga inda muke duban ball, kaman naga 'yan Najeriya da na sani dai masu kawo huluna da wa'yansu kayuka haka na riguna dai, sa'annan da Ibo da ke amfani da na phone mobile phone da ababa sun hadu su duka sun mara ma kasar su baya.
Nigeria mai tarihin lashe kofin AFCON har su uku, wannan ne karo na takwas da ta kai wasa na karshe na gasar, kuma karo na biyar da take shan kayi. Ita kuwa Ivory Coast ta shiga sahun kasashen Kamaru da Masar, waɗanda ke da tarihin ɗaukar nauyin gasar da kuma lashe kofin a lokaci guda. Hamza Adamu, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza. To, kada fa a sha'afa, san muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau, gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa daga shekara ta 2010 zuwa 2020 'yan Najeriya sun kashe zunzurutun kuɗi har fiye da dalar Amurka biliyan 28 domin yin karatu a kasashen ƙetare, abinda kuma gwamnan babban bankin Mr. Olayemi Kadoson ya alakanta da haifar da ƙarancin dalar Amurka da yanzu haka Najeriya ke fuskanta. To, kuwa 'yan Najeriya suka ji game da wannan hasashe ko bayanai da ya fito daga gwamnan babban bankin Najeriya, kuma ta yaya za a taimaka wajen kawo ƙarshen fita da 'yan Najeriya ke yi zuwa kasashen ƙetare domin karatu? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Abubakar Yankuzo, shugaban sashen ilimin kimiyya na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kimiyya ta Jihar Naija.
Idan har shi babban gwamna na bankin Najeriya zai ce wato ainihin harkar taɓarɓarewar naira na da alaka da kuɗaɗen da ɗalibai suke nema a waje waɗanda suke karatu ne ƙasashen waje, to wannan kaga abin tambaya a nan shine, to me abin yi? Shi za a tambaye shi me ya kamata a yi, a hana su ko kuwa da irin karatu suke yi, ko kuwa saboda a da a nan ƙasar Najeriya akwai ɗaliban su ma wasu ƙasashe da dama da suke zuwa su yi karatu a nan, foreign students, kamar yanda kasancewa ƙasashe daban-daban sukan kai ɗaliban su dama su je su karanto musamman wani abu wanda kila a ƙasar su abinda suke da shi bai kai wanda yake wancan wurin ƙwarya, ko kuma a ce ma wato ainihin abin da shafi haɗaka na wato ainihin bincike. To, amma yanzu jami'o'in Najeriya sun kai ga marhalar da ƙalla ne za ka je ka ga jami'o'in nan da ɗalibai na ƙasashen waje, amma na 'yan Najeriya musamman waɗanda suke da hali ko waɗanda suke da wato ainihin wani dai wato gata gwamnati, da yawa ƴaƴansu tura su suke su je wancan ƙasashen su je su yi karatu, kuma in sun je wannan ƙasashen wani abun mamaki ma sai ka ga me suke karantowa da babu a wannan ƙasar, da in an inganta wato ainihin jami'o'in nan ba za a iya karantarwa ba. Saboda haka jami'o'in ne na nan Najeriya an ƙyare su suna wato ƙara rushewa. In ka shiga cikin jami'o'i kusan kashi 90 da wani abu na waɗanda suke karantarwa daga profesoshin su har ƙasa a takure ake karantarwa, ba daɗi, ana dai daurewa ne saboda ba abin da za a yi. Da ka je ka za ka ji an takura su albashi, dama an haɗa su albashin wajen watanni nawa, sannan yanzu kuɗin da ake ba su a tsuntsunka kuɗin, sannan ba za a bayar da ya dace ba, sannan ga abubuwa na wulakanci daban-daban waɗanda malaman jami'o'i suke fuskanta a takure a rashi. Ka je abin zai baka mamaki, ka je profesoshi da yawa yanzu haka a cikin jami'o'i har ta riƙe motar su riƙe mota don su je wurin aiki su je su dawo da dama ba sa iya yi. To, ka ga ya za a yi harkar ilimi ya bunƙasa, kuma in wannan yana da alaka yasa yaran masu hali duk suna barin ƙasa suna tafiya ƙasashen waje, kaga ya nuna cewa ƙasar su ta rushe kenan, harkar ilimi ya rushe. Wannan ko babban abin takeici ne, saboda haka abin yi shine gwamnati ta sake wayewayowa ta dawo ta kalli harkar ilimi tun daga primary har zuwa secondary har zuwa jami'a. Wannan shine abin da ya kamata a yi. Idan kuma aka yi haka, to wannan shine da Allah zai iya taimakawa. In ma ɗalibai suna zuwa waje su yi karatu, to suna zuwa waje su karanto wani abu ne na skills waɗanda zai taimaka su zo su ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ɗin. Amma jami'o'in ƙasar ma su ma sun isa sun tsaya da ƙafansu. Allah ta'ala kuma ya samu dace. Wannan akwai abin takaici kwarai dangane da hanzari da wayoyi ɗan mutanen gwamnati suke bayarwa, alhali kuma matsalar ta haifu ne saboda ire-iren policies yanda ake tafiyar da harkokin wannan ƙasa musamman akan abin da ya shafi ilimi.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya, kuma ya mun karin haske game da alfanu ko rashin alfanun wannan mataki na gwamnatin babban bankin Najeriya na fitar da kudade domin yin karatu a kasashen ketaren.
Watan yana da alfanu, amma kuma matsalan da yake kawo wa tattalin arzikin kasa ko kuma kudin musayan kasa shine na kamar rage darajar ta. Idan kowa ya ce sai ya fita kasan waje, kaga su mafi akasari wayannan kasashe na waje din ba da kudin Najeriya suke amfani ba. Kuma mafi akasarin kasashe zaka gani ana fita a je neman ilimi, amma mafi akasari ilimin da za a nema sai wanda ba za a iya samu shi bane a cikin gida, kamar a cikin gida Najeriya ko kuma wasu kasashe na nan Afrika wayanda muke da alaka da su, wayanda yake yana da saukin tahiyarwa. To amma sai kaga mu kasan mu ta nan Najeriya, kowa zaka gani duk wanda ya samu dama zaka ga cewa yana so ya kai dan shi kasan waje, kuma wannan kasan waje din yana da bukatun kudaden musaya, musamman dala wanda yake amfani da ita. Wannan kuma za ka ga cewa yana kawo nakasu akan kudin musaya ko kuma darajar kudin kasan. To kamar yanda ka sani, ba za a hana kowa fita zuwa neman ma ilimin kasan waje din, wanda yake da hali ya kai dan shi ko kuma shi da kansa ya je karatun, kaga gwamnati ba za ta ce ta hana ba. To amma dai yana da kyau ya zamana kasa ta tantance wani ilimi ne yake da amfani da zai gaggawan kawo ci gaban kasan. Kamar kaga misali a dacen baya muna da gibi akan harkokin musamman na harkan na'ura mai kwakwalwa da kuma harkan nan na wanda ake kira na yanan gizo. Zaka ga da muna da wannan gibi. To amma za ka ga bayan 'yan shekaru 'yan Najeriya da yawa sun zo sun shahara a wannan wuri. Kuma idan ka dubi irin yawan jami'o'in da muke da su ga sunan da ake ta budewa, to kamata a ce wasu fannoni na ilimi da ake zuwa nema kasan waje ya kamata a ce yanzu za mu iya samar da shi a nan cikin gida. Wanda samar da shi cikin gida din kaga zai ma shi mai neman arha, kuma zai ma kasan taimako din, saboda ba za a bukaci amfani da kudin musaya ba. To kaga irin wannan kaga ana kira ga masu hannu da shuni ko kamfanoni. Kullum yanda muke cewa gwamnati ta kokari ta haɓaka abubuwan more rayuwa, musamman wutan lantarki da hanyoyi da kuma harkan ilimi din, zai amfani kuma zai taimaka ma tattalin arzikin kasan. Amma a yanzu idan aka bar shekara zube, kowane irin ilimi da wanda za a iya samu a gida da wanda ba za a iya samu ba, sai an fita waje saboda matsaloli da yema sashen ilimin tarnaki na kaman yajin aiki da sauransu, wanda kuma komai na da ka'ida. Mutum na da yaro yana son ya ga kokari ya kammala karatun shi akan lokaci, ya nemi aiki, ya taimaka ma rayuwa da kasa. To amma idan gwamnati da masu hannu da shuni aka yi kokari aka inganta wannan wuraren karatu namu, to wannan zai taimaka ma tattalin arziki, musamman kudaden musayan mu.
Arazo ko patron ne jiyas kol obe to serve our fatherland with love and faith and
faith. Wasu yara yan makarantar primary kenan ke rera a taken Najeriya. Bakon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci 'yan Najeriya, musamman ma dai manyan jami'an gwamnati, da su kasance masu rera taken Najeriya da kuma ɗaukar alkawari na yin biyayya ga Najeriya bilhaki da gaskiya a duk lokacin da aka je wajen bukuna da ya shafi gwamnatin tarayyar kasar. Daukan wannan mataki dai, in ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, shine domin saka da'a da kuma shashar da 'yan Najeriya irin haƙƙin da ya rataya kansu na kasancewa 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa, wayanda suka yi alƙawarin kare muradun Najeriya a ko'ina suka samu kansu. To ko menene alfanun rera taken Najeriya? Shin da gaske zai tabbatar da da'a da kuma kishin ƙasa kamar da ake yanzu a tarayyar Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan Najeriya.
To wannan national item da ya kamata ya ce shugaba ya ce ayi, wannan ba shi ba ne. Inda ma ko program ne za a yi haka, ai komi ana yi da addu'a ne, ba wai da national item ba. Addu'a an ka fara da komi ya fi muhimmanci, ya za a fara national item. Kai da musulunci ko kristanci su ma za su yi addu'a, komi aka fara da addu'a za a samu nasara. Amma fara abu da national item abun nan bai dace ba.
Amma yana batun aiki shin kasa ne?
Ya batun kishin kasa. kasa wannan ba batun kishin kasa bane wagatar yinwa za a ji da shi ko ko ta national anthem me yake kawo mana ba abin da yake kawo mana amma illa sai dai a lokaci da ya gabata can baya ne ake ba wayannan abubuwan muhimmanci wayannan abubuwan yanzu ba abubuwan da ya kamata ba muhimmanci bane ya za a zo a ce waya ba national anthem muhimmanci kuma ga abin da ya kamata ba muhimmanci ba ba su muhimmanci ba ba fuskanci
su me ya kamata ba muhimmanci
abubuwan da ya kamata ba muhimmanci a Nigeria kamar misali irin yanda yanayin da Nigeria ta shiga yanzu talakoki sun wahala nan da can to ba samu mafita ba yanda za a yi a samu matalaka hincin sama da mafita shine ya kamata yi ma mutane ba wai a jawana national anthem zai kawo mana
amma ana koyar da shi a makarantu har yanzu dai ko
to ana koyar da shi ga amma yanzu aka ba da wani muhimmanci ga talaka fa gaskiya tsakani da Allah mu faɗa mu junan mu gaskiya bai da amfani sai du su can da suke cewa yi ta yin shi yana da amfani gare su amma mu ga talaka tsakani da Allah bai da amfani a nishi
to masararo a da ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leda Gresham naku ba mun yi jifrin ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da
kwa a kai da Babangida Jibril to kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sako
ya Allah ya Allah mahuka
domin iyali shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita kama daga harkokin siyasa
su anasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayen mu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba
na farko duk abin da aka yi a kowani kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa
tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari saboda me annan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso
kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido
zamantakewa tsakanin ma'aurata
hakkin aure ai akan namiji yake na farko shine mai aurewa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai to amma a kasar Hausa abaibai ake tafiya da abu
da kare hakkokin mata da kananan yara
ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya
kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana murya Amurka duniya a tafin hannunku
wadi ko kan wadi
wadi haba
To kafin mu karkare shirin yanzu ga labarai a takaice.
Hukumomi a kamar sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin da ake kira Nkambe. Kamar dai ta shafa ma da hararan ƴan aware waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a ƴan makonnin da suka gabata. A shekarar 2016 rikicin na ƴan aware ya barke sanadiyar boran da ɓangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renon Faransa masu rinjaye a ƙasar. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin Rafa waɗanda suka halaka aƙalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza, yankin da ke ɗauke da aƙalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yaƙin da ake yi. Mazauna yankin na Rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na Isra'ila suka riƙa faɗawa kan gidaje da masallatai. Isra'ila dai ta ce hare-haren da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na Rafa. Yayin wani samame da ta kai na kubutar da wasu Yahudawa biyu da Hamas ke garkuwa da su. A halin da ke ciki kuma wuta kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kan ta dakatar da aika jirage na yakin sama ƙira F-35 zuwa Isra'ila. Matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza. Ita dai Isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin, inda ta kaddamar da hare-hare akan kungiyar Hamas bayan harin da ta kai a yankin ta a watan Oktoba wanda ya halaka mutum 1,200.
To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na rana a yau. sai kuma zuwa can anjima idan an tara da mu misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, wanda ya daidai da karfe 5 agogon wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lathers Gresham da ma wacce ta sada mu da ku Nashwan. Ni Aisha Mu'azu nake ci muku sallama, amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe ina nan tafe. Assalamu.